sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Amina Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau ranar Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Amina da kanin labarai
to ga Amina Buhari aunanan da kanin labarai a yau Laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Russia sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa dake kudancin kasar Ukraine cikin na biyu a jere. ‘Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan titina a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikiɗe ta koma tashin hankali. Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin Najeriya na ci gaba da dakon sunayen ministoci da shugaba Bola Ahmed Tinubu zai nada domin tantancewa. Yayin da musulmi a fadin duniya ke murnar sabon shekarar musulunci ta 1445 bayan hijira, to kowane irin tasiri karanta kalandar musulunci ke da shi a wurin al'ummar musulmi?
A musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin Alkur'ani. Duka ana amfani ne da wannan shekara kamar irin zakka ana biyan ta shekara-shekara Ramadan ana yi ne shekara-shekara Hajji ana yi ne shekara-shekara Idi ana yi ta shekara-shekara
kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da Nasiru Adamel Hikaya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko
A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Russia sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa dake kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar Ukraine wato Kiev da wasu yankunan rundunar sojin saman Ukraine ta ce sojojin sun kakkabo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuki da Russia ta harba a fadin kasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin wato soji a yankin kasar a yankin Odessa an yi amfani da tashoshin jiragen ruwa na Odessa don fitar da hatsi a karkashin yarjejeniyar da ta shafe kusan shekara guda kafin Russia ta sanar da kawo karshen shiganta a farkon makon nan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Laraba cewa manufar harin na baya-bayan nan da Russia ta kai shine tarwatsar da yarjejeniyar hada-hadar hatsi sannan kowanne makami mai linzami na Russia rauri ne ba ga Ukraine kadai ba har ma da duk waɗanda ke son rayuwa da a cikin aminci Sergei Popko shugaban hukumar soji ta birnin Kiev ya faɗa a Telegram cewa jami'an tsaro na saman Ukraine sun dakile dukkan jiragen da suka kai hari a Kiev kuma babu wani rahoto na barnan da aka yi ‘Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a wato a kan masu zanga-zangar da suka fito kan titina a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikiɗe ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10. ‘Yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba William Ruto na tsawon kwanaki 3 a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awar wato wannan rikici a siyasance an rufe makarantu da shaguna a birnin Nairobi da wasu garuruwa kuma wato da yawa daga cikin 'yan Kenya da ke cike da takaici sun buƙaci bangarorin biyu da su shawo kan matsalar 'yan sanda sun harba barkunan tsohuwa kan gungun masu zanga-zangar da suka tarwatse a unguwar Kibera da ke Nairobi wata tungar Odinga yayin da aka rufe ofishi a babban birnin Wani dai wato wannan dai shine karo na uku a cikin wannan wata na madugun 'yan adawa Raila Odinga ke gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin da ya wato da yace haramtacciya ce kuma ita ke da alhakin matsalar tsadar rayuwa Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da batutu wato da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar. Shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikatu kusan 30 suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata dake tsakiyar babban birnin kasar inda suka buƙaci kungiyar ta Taliban da ta janye haramcin. Masu zanga-zangar dai sun zargi jami'an tsaro da dukan su da sanduna tare da kwace musu wayoyin salula da nufin hana su daukar hoto wato hoton tashin hankalin. Mahalarta taron sun dauki tutoci dake dauke da cewa rayuwa adalci aiki da ilimi. Bidiyon da aka wallafa a shafin sada zumunta ya nuna yadda dakarun Taliban ke yin lugudan wuta ta sama tare da fesa wa masu zanga-zangar da ruwa. Hukumomin Taliban ba su mai da martani ga wannan zargi ba.
To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kwanaki 50 da shigowar sabuwar gwamnatin Najeriya, Majalisar Dattawa ta ce har yanzu bata samu sunayen ministoci da ya kamata a nada a kasar ba. Sanata Garba Musa Mai Doki ya bayyana wa muryar Amurka cewa doka ta ba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu watanni biyu na ya mika sunayen ministocinsa.
Barin samu cikakken sunan distinguished mazaba da jam'iyyarsa.
Sunana Garba Musa Mai Doki, senator da ke mazabar Kebbi ta Kudu, the comprising Zuru Emirate da Yauri Emirate.
To distinguished, da yau an sa rai cewa za a kawo muku sunayen ministoci, me ya faru yau?
To, mu dai yau mu ma mun ji wannan labari ga social media. Muna tunanin cewa lallai yau zai zo according to what social media suka wadi, amma Allah da ikon shi abin kuma bai zo ba. Wanda ya zo list ne na directors na Northeast Development Commission, su ne aka wadi aka yi kuma neman shugaban kasa ya rubuta takarda da cewa yana neman a yi confirming din su. Na minister bai riga ya zo ba, in kuma ya zo ba a karanta shi a National Assembly ba.
To gashi an ce ya kawo muku sunayen nan a cikin watanni biyu, kuma daga dukkan alamu an tasar mu kaiwa watanni biyu. Menene dokai ke cewa ne?
To a halin gaskiya mu kam muna nan muna tsaye ga bakan mu cewa watannin nan biyu dole a kawo waɗannan ministoci, don gwamnati ba ta yiwuwa babu ministoci, dole aiki ya ci gaba. Kwaito ke muna godiya ga wasu ayyukan da yi, kamar ni da ke Zuru, tsakani da Allah zan gwadi cewa mun fara ganin alamar zama lafiya. So dole ne mu yi godiya ga irin wannan muhimmancin nasara da aka samu. To amma tunda doka ta ce shekara biyu, wata biyu nan bai da zaɓi, dole ya kawo sunayen ministocin nan don a tantance su wanda ya dace ya samu, wanda kuma bai dace ba mu rejecting issue.
To amma kuma ai dokar ta ce ya dai kawo muku sunaye, ba a ce lallai tilas a tabbatar da ministocin nan cikin wata biyu ba ko?
A'a, doka ba take dole a tabbatar da su cikin wata biyu ba, saboda dole in aka wadi ministoci din dole sai mun ba da lokaci waɗanda ke da wani ƙorafi game da wani wanda aka zaɓa. Dole ya faɗi ƙorafin shi, kuma dole mu duba ƙorafin nashi. In magana akwai tasiri, dole ya zama na dole ya zama mashi wata miskila ga confirmation din shi.
Sanata Garba Musa Mai Doki kenan a kiran shi da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Majalisar Dokokin Thailand ta kaɗa ƙuri'ar kin amincewa da na ɗan majalisar dokoki Peter Lamingerot na zama Prime Minister na ƙasar. ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter ke neman mukamin bayan da ya jagoranci jam'iyyar sa ta Move Forward Party da jam'iyyun kawancanta da suka samu gagarumin nasara a zaben dan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Mayu lamarin da ya baiwa kawancan jam'iyyu takwas kujera ta 312 a majalisar wakilai mai wakilai 500 yayin da masu kada ƙuri'a suka ki amincewa da ƴan takara daga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya waɗanda suka shafe shekaru wajen tara suna mulkin ƙasar Thailand sai dai Peter ya gaza samun ƙuri'u sama da 50 a yunkurin sa na farko na lashe wannan mukami saboda tsananin adawa a majalisar dattawa mai ra'ayin mazanjiya da sojoji ke marawa baya Ƙuri'ar ta zo ne sa'o'i bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar Thailand ta yanke hukuncin dakatar da Peter daga majalisar yayin da take sauraron ƙarar da aka wato da ake zargin sa da keta dokokin zabe kotu ta yanke hukunci ne mako guda bayan da hukumar zaben ƙasar ta ce akwai shaidu da ke nuna cewa wato shugaban jam'iyyar Move Forward Party ke da wato yana da hannun jari kenan a wani kamfani na yada labarai wanda hakan zai hana shi tsayawa takara Alurar rigakafin yara ta sake samun koma baya bayan wani gagarumin raguwa a farkon shekarun cutar ta COVID-19 amma a cikin rashin daidaituwa inda yara da yawa a cikin kasashe masu karamin karfi har yanzu suna rasa kayayyakin ceton rai a cewar rahoton haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da UNICEF Hukumomin sun ce an yi wa wasu yara miliyan 4 rigakafin cututtuka masu kisa a shekarun 2022.
A gaida Amina Bahar Auna da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Bisa ga sanarwar shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya, sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, yau Laraba 19 ga watan Yulin 2023, ita ce ɗaya ga watan Muharram wato watan farkon shekarar musulunci, hijira ta 1445. Koya tasirin shekara yake a wurin musulmi, duba da cewa kowace shekara ana tunatarwa akan tasirinta. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
Shekarar musulunci tamkar ta miladiya ta kunshi watanni 12 farawa daga watan Muharram zuwa watan Zulhijja a kowace shekara malamai da kuma kungiyoyi na addinin musulunci sukan himmantu wajen fadakar da jama'a akan tasiri da kuma buƙatar musulmi su rika amfani da kidayar shekarar ta musulunci ko yaya jama'a ke kulawa da amfani da shekarar
ya sunanka
Aliyu Suleiman
Aliyu Suleiman yau nawa ga watan musulunci
sha 30 ga wata
ya an kai ka sanya 30 ga wata
saboda ina lisahi ne ina biyar da
sunana Bashir Musa Muhammad dan Jibo
yau nawa ga watan musulunci
yau wallahi to dai ka san ba shi maka yawan kulawa ba irin yadda muka kula na boko sosai
me yasa ba ku kula da shi
a abin da yasa ba mu kula da shi saboda ɗan makaranta muke mun sai gane datin ɗin line wannan adam bisa ga na Hausa gaskiya ko ba gaskiya ba
Assalamu alaikum sunana Alhaji Ahmad Tambari Algani
yau nawa ga watan musulunci
yau ga watan musulunci
a me yasa kake ganin mutane ba su kula da sanin watan musulunci
gaskiya saka shi na babu dalili ne saka shi babu hujja ne saka shi na gaskiya na daga gare mu
duk ga karancin kulawa da kalandar musulunci ke samu daga musulmi malamai sun nace akan cewa tana da tasiri kamar yadda Dr. Ibrahim Liman Sifawa malamin addinin musulunci a Najeriya ke cewa
a musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekara kamar irin zakka ana biyan ta shekara Ramadan ana yi ne shekara Hajji ana yi ne shekara Idi ana yi ta shekara so da haka wannan shekarar take da muhimmanci don ita aka ibada da ita aka san lissafi da ita koda ga mu'amala ko an samu wani sabani a musulunci
to koyaya za a iya karkato hankulan jama'a wajen amfani da shekarar ta musulunci Muhammad Lawal Maidoki jagora ne ga kungiyoyin da ke fafutuka wajen kula da al'amura addinin musulunci a Najeriya.
Inda an kai to canda su mutanen babu ruwan su da wannan kallon da ke rungo. Sai a ce 27 ga kaza ko a ce 7 ga watan kaza ko ko a ce a kaza ga kaza ko kuma su yi ta kida. To kaga duka wannan yanzu saboda yawan karkin turawa da suka mai shi mu cikin bisa ga wannan turba. Don haka ni kira na shi ne mutane su dawo ga wannan kira na kalandar musulunci kuma inda yana yiwa ma gwamnatoci su dawo su rinka biyan albashi da irin tsarin ta za ka kowa ya kula da irin wannan in an kai dolen dole.
Yanzu dai shekarar musulunci ta 1444 bayan hijira ta wuce an shigo shekara ta 1445 bayan hijira. Malamai na ƙara ƙarfafa gwiwar musulmi akan su yi nazarin ayyukan da suka gudanar a shekarar da ta gabata da zumar ƙara azama wajen aikata kyawawan ayyuka da kuma nisantar munana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla ga da Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masura robar kamu da dawa shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba shawara ga jama'a a gida su rika taimakawa juna yayin da lamuran tattalin arziki ko kuncin rayuwa ke karuwa a jihohin na Arewa. Yan kananan sana'o'i ne yau da kullum za su taimaka. Mata na iya ba da gudummawa wajen taimakawa rayuwar gidajensu ta hanyar sana'o'in da za a iya aiwatarwa daga nan cikin gida. Bayanai na nuna muhimman kayan masarufi sun ƙara farashi da kimanin kashi 50 ko ma fiye cikin 100. Da haka ya fi zama damuwa don ya shafi kayan abincin da ake nomawa a yankin na Arewa.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamfani.
Iguwar marayu Allah ya ƙara tsarewa da ke, Allah ya ƙara kare bani kawo. Da ajiye, uwar marayu, ajiya anti.
Allah ya kare.
Amma zo mana mita yi wa marayu.
Na?
Mita yi wa marayu.
Ai, uwar marayu ta wa marayu komai, ta ba su ci, ta ba su sha, ta ba su scholarship, ta musu sutura. Ba abin da bata musu ba yau marayu har da masu kuka suna ta murna da su da masu ai ma'aikatan su suna ta murna suna jin dadi sun samu kudi a gurin nan ba iyaka akwai wanda ya ba su miliyan 1 ma a take
fada mana abin da ya kamata gwamnati ta yi wa irin masu wannan irin dabi'a
gaskiya abin da gwamnati ta kamata ta yi gwamnati ya kamata ta tallafa musu ta kara musu karfin gwiwa domin din da kake aikin alkhairi in aka kara dago ka to zaka ji dadin yanda zaka ƙara cin gaba kuma aka nuna eh kayin aka kuma yaba maka
to a takeici ku mata me kuke so wannan kun san da mata su suke fita zabe da mata da matasa amma wani lokacin sai a bar su a baya da guda ba a tafiya da su a gwamnati me kuke so gwamnatin nan ta mu
gaskiya abin da muke so gwamnati ta duba mu mu mata ya kamata a kawo makarantu wanda za su rinka goyar da matan aure wanda ba su da ilimi wanda su ma suna buƙatar su yi ilimi a wannan lokacin domin a tafi da su. Adult education yana da muhimmanci a tsakanin mata, matan aure da 'yan mata da zawarawa. Sannan a sama musu sana'o'i na hannu. Suna dinki akwai wanda sun koyi dinki keke ne ya hana su koyi dinkin nan su rinka yi suna samun na kashewa. Akwai wa'anda suna daga gidansu in sun dawo daga makaranta za su yi markaɗe su samu kuɗi suna buƙatar wannan. Akwai wa'anda sana'o'i ne na hannu su fulawa za su soya shi a yi cincin da shi a yi waye duka ana samu kuma mata suna matuƙar buƙatar wannan tallafin in Allah ya ba da iko.
A gabatar mana suna.
Sunana Khadija Abubakar watan jakadiya ta sarki yaƙi ne agogo.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban siya.
A tarukan da mata kan yi a Abuja don duba hanyoyin taimakawa kai da kai don amfanin abokan zamansu maza da kuma yaransu, Hajiya Adama Mai Agogo ta kafa wata kungiya da ke karfafa mata gwiwa su rage burin rayuwa da tallafawa da tasu basirar don samun fahimtar juna.
Tsakani da Allah muna son tallafi, muna son a koya wa mata sana'o'i, sannan a yi empowering nasu da jariruka, a tallafa musu da kayayyakin sana'a, a ba su gudunmawar yadda za su yi daga gida suna cefane, cefanen abin da mazajensu ba su samu yi masu ba, abin nufi shine kai zamana cewa mace tana daki ba ta da shi mijinta ba ya da shi to na zaman lafiya wannan abin yana kai shi aure gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta tsaka mata a ba su sana'o'in a kuma tsaya musu a inda za su yi da very very important empowerment and skill acquisition and nan gaskiya zai wa mata amfani kuma muna roƙon gwamnatin nan da ta duba talakawa women need their help we're seriously seriously muna so wannan gwamnati ta saka mata su yi dariya a gidajen su mace macen aure ya kare yawace yawacen talla ga yara da suke yawon tallace-tallace a titi muna son wannan karan a kai ƙarshen sa yara mu su bar yawon talla domin su samu abin da za su ba uwayensu mata a gida
kamar Hajji Adamu kina so ki ce fa idan mata suna da tattalin arziki mai kyau suna samun kuɗin shiga gidaje ma za a zauna lafiya
insha Allah tunda yau a ce mace tana misali a ce ta koyi dinki tana dinki mace za a kawo mata dinki za ta yi dinki za ta samu koda a ce 2000 take samu a rana za ta sai omo da za ta wanke ma yaranta kaya za ta samu kuɗin da za ta dan siya musu biskit idan za su je makaranta in fact za ta iya siyan mujin shinkafa ɗaya ma ta dan sai tumatir da ta rubuta dafa ta ci ko da mijinta ya fita bai samu ba sai zai same su sun ci abincin su sun koshe ali that keeps her happy saboda ta samu ta biya bukatunta ba ta zauna zaman jiran shi ya zo yana a fusace ya zo ya same ta ita ma a fusace Allah kadai san abin da ya gaya mata me za ta maida mashi amma idan akwai hanyoyin da za ta samu za a samu saukin rayuwa shine abin da nake nufi
matan arewa kin san su kamar yadda kika san kanki kima matar da mace ce ta arewa da yawanci akwai mutunta dattawa da sauransu da zama a gida matan arewa nan yaya za a yi su kuma a taimaka musu musamman ma waɗanda ba wani yawo suke yi ko ba wani dogon ilimi suka samu ba
yawa kaga akwai sana'o'i a gida idan ka duba kiwon kaji sana'a ce idan ka duba niƙa sana'a ce ta gida idan ka duba dinki sana'a ce ta gida kiwon kifi sana'a ce ta gida to idan ka duba dinkin hula sana'a ce ta gida idan ka duba beat making sana'a ce ta gida to wa'annan sana'o'in da za a tallafa wa mata suna gida musamman kaza suna gida mace za ta yi kiwon kajinta za su girma za ta sayar da su idan kuma kaji ne masu kwai za ta kiwata su za su fitar da kwai za ta sayar da kwai za ta samu kuɗi idan kuma dabbobi take yi za ta yi kiwon dabbobi za su girma za su haihu za ta sayar da za su samu riba za su samu wani abin juyawa idan kuma aka zo maganar dinki za ta yi dinki za su samu kuɗi musamman da sallah ko kuma lokacin da wani occasion ya tashi idan aka yi maganar beat making ko da muna sa sarka muna sa abin hannu mace za ta yi wannan abin kuma zai taimaki rayuwarta babu irin sana'o'in daga cikin wanda na lissafa a nan da mace tana yi a gida ba za ta samu rufin asirin kanta ba tare da ta fita waje ba
wato ra'ayin da ya nuna dai maza kawai ba za su iya rike gidaje 200-200 ba irin wannan zamani
to gaskiya ai an ce me miliyan baya kin kari yau ko mijinka yana da shi ana son ke ma mace ki tsaya ba sai ki jira mijinki akan maji sai ya baki akan gishiri sai ya baki omo babu sai ya nemo idan kuma a yayin da kike kiran shi maybe waya ta dauke ma ko kuma yana cikin wani meeting ba zai iya ma connecting da ke ba ko kuma ma dan kasuwa ne musana an bibiye shi ba zai ma iya daukan waya ba okay zaki zauna ba zaki kula da kanki ba sai lokacin da ya kira waya idan kuma is too late ba misali a ce danki yana kwance ba lafiya jikin shi yayi zafi kina buƙatar taimakawa ga mijin shi kin buga baya kusa da waya balle ya kawo miki agaji idan kina da wani abin da kike yi zaki sauri ki taimaki yarinyanki ko yaranki kafin mijinki ya zo kanki haka zalika a yayin da babu cefani a gida kila yana kawowa ranan wani abu ya tsayar da shi bai samu kawowa da wuri ba idan akwai hannu zaki juya zaki mashi kafin ya zo ya baki wannan suna ɗaya daga cikin tallafin da mace ke iya yi wa mijinta a yayin da baya kusa ya mata wannan abu kuma wani abin yana ƙarfafa dangantaka ta aure sosai
a gaishe ki Hajjia Adamu mai agogo da sauran mata masu kwazo yau da kullum.
Masu rarruwa nan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Ma'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ki cewa mu zama lafiya.
To salamu alaikum. Ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
Kuma gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayin da ku masu sauraron turo mal ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Yahaya Danno Azare da na Mairo Umar Makera da Dauda Ali Madaci tare da Maccu direban keke Lago. Dukan su a jihar Bauchi suka ce samun karuwar farashin man fetur a Najeriya a daidai lokacin da talakawa ke cikin mawuyacin hali na aljannar waina kasar zafi sama zafi wani abin tayar da hankali ne. Allah ya kyauta ya riƙa mallan talaka ba dan ya mutu ba. Sai sakon Jamila da Fatima tan Ado Talati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Hussein dan goce karatuwa da Maryam Babagana da kuma Fatiman Kawo mai ruwa bajoga suka ce addu'a makamin mumin yake. Don haka wannan tsadar rayuwa da cire tallafin man fetur ya zama silar jefa al'ummar Najeriya cikin wani mawuyacin hali. Muna addu'ar Allah ya kawo mana mafita da kuma kare mu daga wannan matsala. Sai sakonmu na gaba daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce salam BOA. Kowane irin kalar makami da jami'an tsaron ƙasar Nijar suke bukata sun mallaka daga ƙasashen Turkiya da China. Abin da ya rage shine a kawar da matsalar tsaro. Sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi Najeriya. Yace hakika shirin aiwatar da dokar kama masu madigo da luwadi da majalisar dokokin kasar Ghana ke yi abin yabawa ne. Allah ya sa hakata cimma ruwa. Sai sakon Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yakin Nima da Hamidu Kalala Buhari da Ahmadu Mamman Bande suka ce muna taya al'ummar musulmai barka da shiga sabuwar shekara. Alkhairin da ke cikin wannan shekara Allah ya hada mu da shi. Sharin da ke ciki kuma Allah ya kare mu kuma magance muna dukkan matsalolin da ke damun al'ummar duniya. Sai Garba na Hali Kamba wanda ya ce muna Allah wadaya da matakin gwamnatin Najeriya na sake kara kudin man fetur. Hakika wannan ba karamin kara jefa talakawan Najeriya cikin ukuba bane. Kuma muna kira ga kungiyar kwadagon Najeriya idan har da gaske ne aikin ta ki ta gaggauta daukar matakin da ya dace. Sai sakonmu na ƙarshe daga Sani Mai Langilange Yalwa Yahuri yace Allah ya sa sunayen da shugaba Tinubu zai mika wa majalisa a matsayin ministocinsa su kasance mutane ne jajirtattu haziƙai kuma masu tausayin jama'a.
To madalla a gaida Murtala Faruku Saminna yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Russia sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato Kiev da wasu yankunan. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wato sojoji sun kakkaɓo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuƙa da Russia ta harba a faɗin kasar. ‘Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau Laraba domin nuna adawar rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikiɗe ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10. Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a faɗin ƙasar. Majalisar dokokin Thailand ta kada ƙuri'ar kin amincewa da na ɗan majalisar dokoki Peter Lamjaroenrat na zama firayim minista na ƙasar. Ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter ke neman mukamin bayan da ya jagorance jam'iyyarsa ta Move Forward Party.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Amina Bahar Auna da ta karanto mana labarai, da kuma Julie Ladis Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hada a cikin shirin mu na daren, Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.